Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Yau Talata 23 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
An kashe zakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hali da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma. Sojojin Iraki sun ci akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada. Prime Minister Britania Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sauta matakan kulle na coronavirus.
A cikin shirin za ku ji cewa ana can ana ci gaba da kidayar kulfin zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar Niger a zagaye na biyu.
Ana iya cewa an ma zace kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato da'irorin da ake da su kenan a wannan kasa.
Sannan za ku ji yadda wakilin Musa Sha'ibu Malumfashi ya yi ta maza ya shiga dajin Sububu da ke jihar Zamfara. Kin da ya samu zantawa da ɗaya daga cikin jagororin ɗan bindigar da ke garkuwa da mutane.
Mu makiyaya ne, ƙasar nan tana da mai, tana da arziki, kuma ba a yi da mu, ba mu da tsaro, ba mu da tsaro, ba abin da ake muna.
Kuma muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin baya, ga haka za ku ji shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An kashe jakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hali da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu, wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin, wanda ya kashe jakarin Italiya Luca Attanasio. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar Italiya da kuma wani direban hukumar WFP ɗan ƙasar Congo. Ya ce harin ya auna motocin WFP guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin Goma. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya, kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. Ban taɓa tsammanin zan ga haka ba a rayuwata, abinda galan mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattawa jiya Litinin. A zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a ƙasar a matsayinsa na shugaban sashen shari'a. Ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba, kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni, in ji Garland, tsohon mataimakin mai taimaka a Attorney General na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin Clinton. Sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin, ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada, amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza, ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati, kuma wuri ne da ke fuskantar yawan hare-haren rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda roka ta uku ta fada cikin Al-Harithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi karamin ta'adi, ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu.
Da Sarfilu Hashim Gumel wanda zai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar a zagaye na biyu. To amma kafin nan, a jamhuriyar Niger ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Lahadi, yayin da hukumar Seni ke ci gaba da ƙidaya kuri'un da aka kada a wannan zaɓe. Hakan na faruwa ne yayin da hukumar ta Seni ta bayyana cewa an kai harin kwantan bauna akan wasu jami'an ta a garin Dogo dake yankin jihar Difa, inda har aka kashe mutum guda yayin da aka raunata wasu da dama a lokacin da suke kan hanyar su ta kai akwatunan zabe. Dangane da kidayar kuri'un da ake yi, na tuntubi Sulaiman Mune Barma ta wayar tarho inda ya faɗa min halin da ake ciki.
To yanzu a lokacin da muke magana da kai, hukumar ta sanar cewa daga cikin da'irori 266 da ake da su, ta riga ta kammala tantance na da'irori 197 waɗanda idan ka lura haka kenan, ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato da'irorin da ake da su kenan a wannan ƙasa.
To kamar an faɗi, iya adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu cikin wannan da'irori da aka riga aka kirga?
Ya haka ne, ana tuni an riga an san cewa nawa ne kowane ɗan takara daga cikin biyun da suka fafata ya samu. Iya yawan ƙuri'un da'irorin da aka riga aka kirga, wato na da'irori 197 ɗin kenan. Kawo yanzu da muke magana cikin daren nan, Muhammad Bazoum ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki yana shine ke kan gaba da ƙuri'u miliyan guda 195,000 da wasu ƙuri'u 193, yayin da abokin fafatawarsa a wato Alan Hashim Muhammad Usman na jam'iyyar FDL canji ta ƴan hamayya ke da ƙuri'u miliyan guda 364,093. Wato wannan muna magana ne akan wato da'irori 197 daga cikin 266 a daidai lokacin da hukumar zabe ta Seni ke ci gaba da tattara sakamakon zabe kenan, ba a kammala ba.
To ban sani ba ko hukumar ta Seni ta bada hasken yaushe take tunanin za ta kammala wannan kirga kuri'u?
Eto, kawo yanzu babu wata takamaimayar sanarwa akan wato lokacin da za a kammala bayar da sakamako ko kuma kammalallen shi kammalallen sakamakon wucin gadi na zagaye da bina wannan zabe. Iyaka dai abinda za a iya la'akari da shi shine cewa aiki ya sha kashi daga cikin kamar yadda na bayyana ɗazu da'irori 266,197 tunan aka riga aka bayyana su an kammala aikin tantancewa. Za ta yi watakila a wannan talatar nan babu tabbaci saboda akwai dalilai na maganar sadarwa wato na'ura ta ko kuma yanar gizo watakila za su iya kawo jinkiri na bayar da shi wannan sakamako.
Wakilinmu Sulaiman Mune Barma kenan a birnin Yamai. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a zagaye na biyu.
Jiya Litinin Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. Yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba Birtaniya dama fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris. Nan da makonni biyu, dalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris. Mutane kuma za su iya haduwa da mutum daya daga wajen gidansu don shakatawa a waje. Abinda Johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a Westminster kenan. Tun farkon watan Janairu, Birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya, tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a, kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin, ɗauke da sama da kilogram 3,600 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin, wanda kamfanin Northrop Grumman ya kera, an ɗaure shi a sashen tashar ISS mai fuskantar duniya jin kaɗan da isarsa. Baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya, kayayyakin da jiragen ke ɗauke da su sun haɗa da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da ƴan sama jinta suke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da ƙananan tsutsotsi.
Gaida Sarfilu Hashim Gumel. To a Najeriya yanzu hankalin al'ummar kasar da aksarin mahukunta ya raja ne kan ayi sulhu mai dorewa da ƴan bindiga waɗanda suka gallabi mazauna yankin arewacin kasar. Wakilinmu Sani Sha'ib Malumfashi ya yi ƙarfin halin shiga cikin ungurumin dajin Sububu a jihar Zamfara, inda zan tada ɗaya daga cikin jagororin waɗannan ƴan bindiga wanda ya nemi a sauya sautin muryarsa ya kuma faɗa mai irin ƙorafe-ƙorafensu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana.
Wannan ƙarar bindiga tana neman haɓin ci gaba ko wanda Malam Halilu shugaban ƴan ta'addan arewacin Najeriya ya yi mana irin abin nan da aka ce gani ya koriji. Kai tsaye Malam Halilu ya sanya mataimakinsa Shehu Rajab da ya zanta da mu, ga kuma yadda hiranmu ta kasance. Na fara tambayar shi da cewa ranka daɗe ganin maganganun da mutane suke yi game da sulhu da kuma inda ake yanzu. Ya sanya na ce bari mu roƙi arziki in an mana izini mu nemi jin ta bakin ku kai tsaye abin da ya sanya ku yaƙar mutane don neman kuɗin fansa.
Dalilin daukan bindigan nan mu makiyaya ne, ƙasar nan tana da mai tana da arziki kuma ba a yi da mu, ba mu da gado, ba mu da tsaro, ba abin da ake muna, mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke kashewa.
Rajab ya kuma bayyana takaicinsa game da soke kasafin da General Sani Abacha ya saba baiwa Fulani makiyayan Najeriya bayan rasuwarsa aka daina. An yi sulhu da ku a baya kura talafa daga bisani aka koma gidan jiya, shin ku an saba muku ne?
An saba mana, ta yi sulhu da mutum ana rigima ta ce ku bari, an bari da ku ta yi sulhu da ake tunani ta bashi da bindiga bai da abin da ke shi ya zai maka. Mutane na inda kuka gan mu nan wani yanzu ya shekara goma bai san inda gidansa yake, bai san inda ƴan uwansa suke, daga shi sai bindiga daji yake. Ta yi sulhu da shi, ta koma cikin gari ta zauna ta bashi daji da bindiga da kartush aminesh, ta bashi ya zauna cikin daji bai da abun da zai ci ni zai ba.
Eto rakade ai aikin gwamnati sai da ilimi, duka maharanku suna da takardar shaidar digiri.
Ya sa ya kawo ke rigima saboda rashin karatu, tara dukkan muna ba mai karatu babu rito, sun amshi daji sun sare babu burtulin da za mu bi.
Yanzu al'ummar Najeriya fa mafi yaren jaye suna son a sabunta sulhu amma mai dorewa. Me kuke bukata a yi muku don kawo ƙarshen ta'addanci?
Abun da muke bukata yanda suke daukan diyansu aiki su zo su dauki makiyayan nan aiki su sa diyansu karatu, abun da kasar da abun da ake yi a kasar yanda suke sani kuma mu sani.
Yanzu misali a ce ga ka ga gwamna ko kuma shugaban kasa, me za ka ce a yi don warware wannan matsala da ake fama da ita?
Yanzu gwamna ko wani mutum ni wanga abun da ake ya fi karfin gwamna, shugaban kasa kai shi inda ya san meye ne a daji, meye ne dan adam yake halin da dan adam yake ciki a Najeriya, da bai ka magana sai ya tsaya ce gwamna ko wani mutum. Abun nan ya fi karfin gwamna, shugaban kasa kai shi in zai tashi sanan sai ya nemi taimako daga wasu kasashe kamin ya iya gyara wannan abu.
Maharande sun koka da cewa akwai ɗan uwansu da aka kama a jihar Bauchi shekaru da dama har yanzu ba su san inda shin suna da rai ko ba su da rai, abinda suke so a bayyana musu su san abin da ake ciki. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
Ɗaya daga cikin jagororin ƴan bindigan da ke yankin jihar Zamfara kenan a zanta wasu da wakilinmu Sani Sha'ib Malumfashi. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Sarkin Musulmi ya fitar da magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurbatattun cikinsu
don ba kashe wannan wutan ba, don duk Yarbawa sun dun tsaro arewa ba su san ba Fulani ba san ba Hausa ba, idan abin ya tsaya zai shafi kowa ne.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara dangane da halin tsakamar wuya da Fulani suka shiga a Najeriya da wasu sassa na kasashen mu na Afirka, amma musamman a Najeriya din. Idan kun sari shirin mu na farko da ya gabata, kun ji cewa mun fara tabo wato halin tsakamar wuyan da suke ciki, na inda a bangare daya ake ganin suna wahala a hannun wasu kabilu na Najeriya, musamman a sashen kudu maso yammacin Najeriya, to kasashen Yarbawa, amma kuma da bangaren ana zargin su Fulani da cewa sun fi yawa a cikin masu aikata laifukan sace-sacen mutane da kai hare-hare da sauransu. To a wannan kashi na biyu din zamu duba alakar wannan Hausa Fulani da ake cewa me bambancin su ne, kuma me yasa ake ganin kamar su Hausa da ake ganin ba wanda ba Fulani yake kusa da su kamar su, su ne suka fi cin kwakwa a cikin sace-sace da hare-hare da sauranta asar da ake zargin Fulani da aikatawa. Sannan kuma zamu kokari mu bincike ko mu duba me laifin Fulani a wurin Yarbawa din nan, kuma ina maganar tsoron da ake ji na cewa hare-haren da ake kawo Fulani a wasu sassa na Najeriya zai iya janyo mai da martani a arewacin Najeriya din. Sannan kuma akwai maganar cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba Fulani ne, watakila shi yasa ake kawo siyasa a cikin al'amarin nan. Gaskiya ne, kuma wannan abu ne shi tsakanin arewa da sauran sassan Najeriya ko menene? Bata da bata lokaci ba ga Babangida Jibrin wakilin mu da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty International. Bismillah malamai.
Sarkin Musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata Fulani su fitar da gurbatattun cikin su. Haka ma a Hausawa akwai gurbatattu, babu sabu jinsin da babu. To amma a yanzu yanda duniya take juya ko kuma yanda Najeriya take juyawa, babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su Fulani din akasarinsu, ban ce duka ba. To kaga anan gun wajibi ne Fulani su fahimta, yanzu da aka ɗauko maganan Ondo aka ce Fulanin can su bar waɗannan dazuzzuka na gwamnati, me ya fito daga bakin Hausawan arewacin Najeriya cewa suka yi ba su aminta da wannan dokan da gwamnatin ta yi ba? Domin doka ta ƙasa ta ba kowane mutum dama ya je duk inda ya ga dama ya je ya zauna ya yi walwalan shi ya gudanar da harkokin shi, matuƙar bai saba ma kundin tsarin mulki ba. Saboda me? Saboda soyayyar da ke tsakanin Bahaushe da kuma ba Fulani. To amma su Fulani kuma sun kasa fahimtar shi Bahaushen fa har yanzu fa yana kishin su, yana kuma tare kuma da su.
To sarki, me kai yanzu kana zaune ne a yankin kudu maso yammacin Najeriya, me yasa kake ganin gabar kamar ta fi tsanani tsakanin al'umma da ke wannan yanki da Yarbawa da kuma Fulani?
Kamar kudu maso yammacin, kamar kasan Yarbawa haka. To kamar da aka ce an ba Fulani wa'adi su ba gurin wata guda ko kuma kwana bakwai da aka ba su. To abin da ke faruwa wannan idan ba kashe wannan wutan ba, saboda su Yarbawa su ba su wadun dan arewa, duk dan arewa suna ba su san ba Fulani ba san ba Hausa ba. Idan abu ya sai zai shafi kowa ne, ba zai ja kan Fulani kare ba, saboda su abu suka dauka kawai Hausa Fulani, Hausa Fulani ba ma ba kowa ne, idan arewa ne kawai shi ba Hausa ne. Don haka idan irin wannan suka irin wannan abin ya tashi a kudu ba zai ciwo ba, saboda mincin kansa zai shafi kowa ne, zai shafi kasan ma gaba ki daya. Don haka tuntun ne sabon yan tawo gaba da mutane suka masu hangin ne da duka suka fito suka ce lalle wannan ba zai akai tun da wuri, saboda ba kashe wannan mutane tun da wuri ba, to abun zai shafi Najeriya gaba, saboda Yarbawa don suka fara kai ma Fulani hari, suna kai ma Fulani hari. Jira ta mata maka, to daga nan abun kowa zai koma kan uwa da wabe kan kowa ma, dan arewa kawai ba za a ce kowa ba Fulani ne kawai za su zo kashe kashe ne. Ka kuma yin gawa haka nan, ka ga kuma arewa su ma za su dauka. Don haka ne kawai Allah ya kama da wasu mutane suna so su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da Fulani, wanda suna so su kawo wata gaba wanda ko wanda zai kawo matsala tsakanin tun da an gado ana tare, ko kuma ana so a ba da arewa ne ma kawai na takaice, saboda mai arewa ba ka ga ba gina zaka je gina ɗaya biyu ba ka samu gina ba fitata ni ka ba an zama daya, an zama uwa sau ba daya. Zaka ne ko magana wasu mutuka so su amfana wannan dama su kawo wani abu da bangaren siyasa ko kuma su kawo wani da wani abu da ya kawo da yan arewa matsala kawai shi ne. Shi ne daga lokacin da abu ya tashi a kudu din nan maza aka yi kokari a kashe wutan, saboda in ba kashe wutan ba za a shafi kowa ne. Ni kana na magana na sa magana biyu ma na magana na da magana kawo wannan abu, to lallai a saurari a kawo da an kashe wannan wuta, saboda idan kamar da ke faruwa a arewa to anan idan faruwa a kudu wasu da mace kasar da ba mu ba abun ba zai kida shafi kowa da zai sabu din Najeriya kasar da baki da magana gaskiya kenan
to kaman su shugabannin al'ummar Yarbawa suna tuntuban ku domin a samu maslaha bayan wancan taro da aka yi na jihar Ondo
eh to suna ana yanzu abin da ke faruwa aka ma shaka mu kaman a Ogun State abin da shi gwamnati ya aiki gwamnati da kuma commissioner yan sanda sun ce gaba daya kowane local government kowane DPO da sarkin gari na wannan gurin da sarkin kan da duk wansu a doma da ke wannan gurin a ji a mutum da su ni kai na ba samu na je ba mawakin na tura wakilin na sun je su yi mutum sarki gwamnati ya aiko ya ce shi yana son a zauna lafiya a jihar Ogun State bai son rikici bai son a taba kowa mutum ya ga dama zai zauna duk inda yake don haka ne aka ja kira wannan ko in kowa local government an da an yi wannan taron cewa lallai a ji a zauna da DPO da sarakuna gaba da a zauna a taro saboda a zauna lafiya don mu kan in ya ko wani abu wanda mutum ya gani wanda zai kama to ya sauri ya gama hukuma kuma mu al'umma Fulani mu abin da aka gaya mana cewar tunda kuma dama ta ma muna yin wannan abubuwan a sauki za mu da yanzu da aka zaka shigo da wani rikici da ba amma ma dama abin da muke dama muna mikin da kowane lokaci muka mikin mu hada zuwa har mu mikin mutum to duk mutum da ya san cewar akwai mutum wanda bai da gaskiya a wajensa idan aje shi mu da shi ne za mu raba mashi goro a kaurace mai gaba da kuma wannan abun ya zo ya aiki sosai don kaga ba inda ake samun zaman lafiya a kama na kudu an fi samun lafiya duk suna zaman lafiya duk wanda bugin da ake da yankin ana zaman lafiya to an ga wannan zaman lafiyan da ake kuma an zo ana zuwa shigo da wani magana wani abu daban wanda zai kawo kuma wani rikici to amma kaga a gosa da alhamdulillahi gwamnati ya yi kira taro ya ce kowa ya je zauna inda yake kuma zauna lafiya amma da an zara an ga mutum wanda bai da gaskiya to maza a hada shi da hukuma mu ko Fulani ai mun dan kowa ya san nashi idan wani ba ko ya zo kuma a wurin ai an sani kamar da muke zuwa muke yawo muke yawo na abubuwan da can kowa ya san wanda wannan mutum bai ma gaskiya bane ya riga san shi to sai dai suna shigo suna a kamar da gaba akwai wasu mutane da su shigo da wasu mutane daban su zo su yi wannan abun don su shaha ma na kudu kashin kaji ne kawai magana kenan
to kamar yadda ka tabo cewa ana so a shiga tsakanin Hausa Fulani a wannan tafiya kana ganin haka yana da alaka da cewa shugaban kasa ba Fulani ne saboda haka kila yan siyasa sun shiga sun yi dumu-dumu a cikin wannan rikici na kabilanci
ba zo saboda shi ba Fulani bane ana ai wannan abu handa da ana so ya za a yi a keta arewa ne kawai magana wai shi ba Fulani da wai kawai don yini don kawai ba Fulani za a ce a ce Fulani ba su gaskiya ko kuma suna rikin gaskiya ko kuma suna yi don shi ne ba haka bane wannan abu ne wanda yake yana iya yi ba wai don ana yi don arewa ne gabaki daya ba magana wai da Fulani kawai ba wai zo ko ana magana kan shugaban kasa wani ba don shi wanda yake ana magana arewa ce ake arewa ce ba ko ba Bahaushe ba ba Fulani ba kowa duk da arewa dai kawai ita ce ana sai magana gaskiya ke
Usam jika kai ka yadda da zargin da wasu ke cewa watakila yan siyasa sun yi dumu-dumu a cikin wannan rikici?
Wato Malam Babangida kungiyoyi wanda suka shafi na kula da ko kuma kungiyoyi waɗanda ake kafa su da sunan harkoki na Fulani magana ta gaskiya ba sa taimakon Fulani akan duk wani abu wanda ya taso nasu. Abubuwan bangaren nan guda uku kaga kungiyoyin nan nasu ba sa taimakon su daidai kawai su kare akan abin da ya shafi mahukunta shine kamar wurin yan sanda wurin alkalai a nan ne za ka ga kungiyoyin su tana hoppasa din kuma na kudin da suke karba ne a hannun shi ba Fulatanin da ake zarge shi da yayi laifi ko kuma ba Fulatanin da aka kai shi wurin yan sanda ana nema a karbe shi a nan ne suke su kuma cusa kuma nasu abinda suke karba a hannun shi ba Fulatanin. Na biyu kuma sai ka dawo bangaren lauyoyi kuma nan ma ba su tsira ba nan ma kuma za a kuma shiga ciki kuma a karbi kudade kuma a hannunsu to kaga wani abu ne wanda yake wajibi ne Fulanin nan suna buƙatan ilmantarwa suke buƙata da kuma sanin kuma ubangijinsu shine misirin abin da ya kamata duk ba Fulatani wanda yake mai kiwo ya fahimci wannan ya kuma gane kuma wannan amma maganan kungiyoyin su ba taimakon su suke ba saboda ba wani abu da suke musu illa kawai a ce yau wani masifa ta same su an je ga mahukunta sannan su shiga ciki su samu su ma abin da za su samu a ciki amma ina tabbatar maka idan hukumar nan ta Nomadic tana aikinta yanda ya kamata kuma ana kuma ba ta kuɗi yanda ya kamata na abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kamar gina musu makarantu da
wani sunan ku da yake muna fatar ana fana da wannan tattaunawa da ake kan matsalolin da Fulani suke fuskanta a Najeriya idan Allah ya kai mu na wato mako mai zuwa zamu ci gaba da kawo muku mahara din nan inda kuma zamu duba tambayar da wasu suke yi na cewa watakila da za a biya wa su Fulani bukatunsu ko waɗanne irin bukatu ne to watakila da ba fuskanci matsalolin da ake fuskanta ba sannan shin shugabannin arewacin Najeriya su kada da gwamnoni da sauran shugabannin jama'a sanin abin da ya kamata wajen tallafa su Fulani a cikin wannan matsalolin da suke fuskanta ko me ya ra'ayi game da kiran da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Murganduje yi na yi ne cewa a daina barin Fulani ma suna zuwa kudu su zauna abin su a arewa to duk zamu kawo muku wannan a rana mai ciwon Allah ya kai mu yanzu a madadin shi wanda ya shirya shirin wato Babangida Jibrin wakilin mu da ke Lagos da kuma bakin sa Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na Amnesty International da kuma Garas Alheda Abdu da ta hada mana shirin nan ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya
gaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takeici
an kashe jakarin Italiya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a wani hali da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Dinkin Duniya a kusa da garin Goma dake gabashin Congo hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma bi sun mutu wasu da dama suka cikkata a harin wanda aka kai ranar Litinin wanda ya kashe jakarin Italiya Luca Attanasio jiya Litinin Mayor Garland wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin Attorney General na Amurka ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike sojojin Iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba Baghdad jiya Litinin cike har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada amma ba a samu asarar rai ba jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka dake Baghdad cike har da wanda ya fadi kusa da rundunar hadin gwiwar jiya Litinin Prime Minister Britania Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri dan ba Burtaniya dama fara sake budewa ranar 8 ga watan Maris nan da makonni biyu dalibai da yara ƴan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar 8 ga watan Maris mutane kuma za su iya haduwa da mutum daya daga wajen gidansu don shakatawa a waje abinda Johnson ya fada wa ƴan majalisa a Westminster kenan wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta kasa da kasa ISS jiya Litinin dauke da sama da kilogram 3,600 na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya jirgin wanda kamfanin Northrop Grumman ya kera an daure shi a sashin tashar ISS mai fuskantar duniya jin kaɗan da isar sa
masu horo da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi dan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu daga ofishin mu na Yamai dake Jamhuriyar Nijar yanzu kan a madadin Sarkin Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Ciba Hero Didini da ya hada mana shirin ni Mahmud Labi nake cewa ka kasance tare da mu a shirin namu na hantsi